الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مستسادة أيو يمتشن 25 ذي القعدة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2435 kuma 22 ga watan 7 shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi insha Allah aya ta 6 na'am zamu tashi insha Allah aya ta 6 a cikin tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin surati yunus tambaya ta farko da aka rubuto wannan akwai tambaya wanda aka turo min shine akan sahun mata a cikin masallaci shin sahun mata yana farawa ne daga sahun farko ko yana farawa ne daga sahu na baya to akwai mas'ala guda biyu anan na farko ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya ruwaito kuma Imam Muslim da Abu Dawud da Imam Ahmad sun fitar da hadisin nan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alkhairin sahun maza shine na farko kuma mafi sharrun su na karshe mafi alkhairin sahun mata na karshe mafi sharrun su na farko kuma yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a umarni da suddul da saddul furaj wato a cikewar kafa a sahu da kuma a cika sahu na farko sannan wanda yake bin sa akimmu saffal awwal fal awwal ala tasuffuna kama tasuffuka kama tasuffu al malaika Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin ba kwa yi sahu ba kamar yanda malaiku suke yin sahu da sahabbai suka tambaye shi ya suke yin sahu yace yutimuna saffal awwal fal awwal suna cika sahun farko sannan wanda yake bin sa to kun ga wannan zahirin hadisi na biyu yana nuna sahun farko ake cikawa kuma idan an ga kafa a sahu na farko aje a cike shi kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna taswiyata sufufi min tamamis min iqamati salat daidaita sahu yana daga cikin tsayar da sallah wannan mutlak ne ya an sake shi ba kaidi maza da mata duk ɗaya ne to amma kuma ga hadisin nan da muka ambata na Abu Hurairah ya ce sahun su na karshe shine fa alkhairi to idan akwai kafa a gaba mace za ta je ta tsaya ta shige na gaban ne kuma za su fara yin sahun farko ne in sun fara sahun farko kaga wanda suke a sahun farko sun zamanto koma bayan wanda suke a sahu na baya tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi shine akhiruha na karshe to a bisa wannan malamai suka ce zahirin hadisin Abi Hurairah mata za su fara sahun su ne daga sahun karshe wannan shine asali dangane da su sahun karshe daga shi za su fara sahun su saboda haka ba za su nemi kafa a sahu na farko su cike ta ba ko su wuce su yi gaba gaba bal za su tsaya daga baya baya ne saboda haka daga baya za su fara sahun su sai rinka towa daga baya zuwa gaba wannan shine asali inda aka saba wannan asali shine inda suke a killace akwai garu da yake raba su tsakanin su da maza domin illar da yasa aka sanya sahun su na karshe shine fa alkhairi saboda anisanta su daga maza anisanta su ta fuskar kallo anisanta su ta fuskar sauraron maganganun su to koyaushe aka raba masallacin yanda akwai wato kariya da take rabewa tsakanin maza da mata to sai su koma al-asl na cewa yutimuna saffal awwal fal awwal yayin da suke auri killatacce an yi musu masallaci nasu ko suke sallah su kadai kawai sallan mata ne limamin nasu namiji ne yake ma mata sallah gabaki daya ko kuma mace ce yar uwarsu a bisa kaulin da yake halatta ma maza a mata yin limanci kamar yanda yake a magana waɗansu daga cikin malamai sai a nan wajen sahun farko za su cika sannan wanda yake binsa sannan wanda yake binsa amma idan a waje ne wanda yake ana iya ganin su ko kuma babu wato shamaki da ya shamakance tsakanin maza da mata kamar irin wannan masallacin namu wanda yake duk da yake a sama suke amma babu shamaki tsakanin su da mata da maza yayin da suka yi gaba sosai zai zamanto ana ganin su suna ganin waɗanda suke bayan su to a nan wajen sai a koma wannan hadisin na Abi Huraira za su cika sahun karshe sannan wanda yake binsa wannan tafsirin haka malamai suka yi daga cikin su akwai Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymeen da Sheikh Abdul Aziz al-Fawzan da Sheikh Abdul Aziz bin Baz dukkanin su malamai ne daga cikin manyan malaman Saudiya na fatawa haka zalika a cikin sharhin wannan hadisi haka malamai suka yi ishara ga wannan daga cikin waɗanda suka yi ishara a cikin wannan a cikin sharhin su akwai Badruddin al-Aini a sharhin sa na Abu Dawud da sauran malaman hadisi da suka yi sharhin wannan hadisi din dan haka wannan shine kaida da mata ya kamata su kula da ita su ma wajibi ne su cika sahu amma cika sahun nasu ya zamanto kamar a masallaci irin namu alal aks su fara da sahun karshe sannan su rinka yiwo gaba saboda haka wanda suka zo da wuri sai su fara sahun daga can karshe waɗanda suka zo daga baya sai su wuce gaba su tsaya a cikin sahu na'am daidaita shi ba ana tambayar shine ana yi mata wuri wuri biyu na sallah akwai yanda suke a cikin masallaci akwai wanda suke a waje to ta yaya a daidaita a ba zai yi a daidaita ba domin wuraren sallah ne daban su waɗanda suke a cikin masallaci sahun su na ƙarshe shine ya fi alkhairi haka zalika waɗanda suke a waje waɗanda suke nisa daga maza su ne suka fi alkhairi bisa wanda suke kusa saboda haka wanda suke alal misali a can gefen dama wato gefen hagu ki gefen arewa su ne suka fi nisa daga maza can shi ne ya fi alkhairi bisa wanda suke gab da kofa su ne suka fi alkhairi bisa wanda suke gab da kofa tunda su babu sahun babu maza a gabansu saboda haka wato koyaushe kamar yadda malamai suke faɗa alhukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adama hukunci yana kewayawa ne tare da illarsa in akwai illar hukunci ya samu in babu illar babu hukunci to illar wannan shine kusanci da maza kusanci da maza abba a san abinda duk zai nisanta mata daga maza abinda ake so kenan saboda haka maza waɗanda suke nisanta kansu daga inda daga kusanci da mata su ne suka fi haka zalika ma mata da suke nisanta kansu daga kusanci da maza su ne suka fi duk wannan ba wani abu bane illa kokarin nisanta wato a bama shaytan damar da zai sanya wato cuta ta san alfasha da mummunan zato da mummunan tunani a cikin masallata a wuri wanda yake mai girma kamar wannan a cikin masallaci a cikin ibada mai girma kamar sallah kuma mutum zuciyarsa tana wani tunani wanda yake bai dace ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sarkin zuciyarsa da hikimar da Allah madaukakin sarki ya bashi ya shar'anta mana wannan shari'a wanda take nuna wannan shari'a shari'a ce wanda take ta wato tsafta shari'a ce ta tsarki shari'a ce ta dukkan ta gudun dukkan abin da zai kawo tuhuma da zargi da baci a cikin al'umma gabaki ɗaya shari'an nan alkhairi ce da hikima Allahu ta'ala a tambaya ta biyu wannan yace mallam kamar haka ina da miji ne amma shi yana so na rinka amfani da sunansa ni kuma na fi so na yi amfani da sunan mahaifina saboda na ƙi har fushi yake yi kuma yana nema ya kawo matsala a kan aurenmu saboda na ji wani malami yana cewa mutum ya rinka amfani da sunan mahaifinsa saboda akwai wani sahabi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da amfani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya aya ta sauka akan ya daina amfani da sunan to kin amfani da sunan mijina akwai laifi saboda naki biyayya da shi ko kuma na mahaifina shine shine yafi wannan wato akwai bambanci ne tsakanin larabci da hausa da turanci kunga ayar yanda larabawa ba sa hada sunaye guda biyu a ce Zaid Muhammad ko Zaid Abu Bakar sai an fadi kawai suna guda biyu haka larabci wannan za a ce wannan jumla ghairu mufida ba ta da ma'ana saboda kan za a fada sai dai a ce Zaid ibn Muhammad Zaid dan Muhammad to saboda haka larabci yake Allah madaukakin sarki sai ya haram Allah madaukakin sarki ya saukar da kaida ya ce ud'uhum li'aba'ihim ku kirawo barorunku da su wanda kuka mayar da su ƴaƴanku ada ku kirawo su da sunayen iyayensu huwa aqsatu indallah shine yafi adalci a wajen Allah ya hana dan mutun ya dauki da ya mayar da shi dansa ya mayar da shi wato mai kula da shi ya mayar da shi wato kamar dansa to ba za a kira shi a danganta shi zuwa gare shi ba sai dai a danganta shi ga ubansa saboda kada nasaba ta cakuda in tafiya sai tafiya sai nasaba ta cakuda sai rigima ta zo sai a rinka da awar gado sai a rinka da awar walitta a rinka da awar muharramiya da sauran hukunce-hukunce domin wannan yana daga cikin domin addinin musulunci domin hukuncin dangana mutum da wani wajen haihuwa ba kawai an faɗa ne kawai a suna ba ba kamar rutin bane da ake gani kamar a ce a ba komai rutin ne kawai an dai ce a yi ne don saboda a sa a file a yi menene a akwai hukunce-hukuncen da suke bin baya akwai muharramiya akwai sha'anin gado akwai sha'anin walittaka walici to don haka Allah madaukakin sarki ya hana wannan to amma sauran yare daban ne kamar yadda yake a wajen Hausawa da Turanci in aka ce Muhammad Aliyu ana nufin wato Aliyu din shine wato sunan da ko sunan mahaifinsa ko sunan mai kula da shi ko sunan dai wanda ya dauka a kan cewa shine sunansa na farko da za a kira shi da shi to a gaskiya a bisa wannan idan har abin yana nema ya kawo tashin hankali tsakanin miji da mata abu ne wanda yake na suna baya lalle baya wajibta wani hukunci kuma ba a ce ke yar mijinki bace alal misali sunanta Maryam sunan mijinta Muhammad ba a ce Maryam binti Muhammad ba in aka ce Maryam Muhammad kaga za a iya saita tawi da ce Maryam matar Muhammad shikenan ta kubuta daga wannan Muhammad din shine surname din tace ai da tace Maryam Muhammad ta nufin Maryam matar Muhammad ba yar Muhammad ba wannan ne dai shine fahimta ta a cikin wannan saboda haka musamman in wannan abin zai kawo tashin hankali da rashin daidaituwa tsakanin maza da mata ba a yi irtikabin sabanin haramci da Alkur'ani ba tunda ba a kira ta aya ba Allah madaukakin sarki abin da ya haramta shine a danganta su ya zuwa ga waɗanda ba mahaifansu ba saboda haka insha Allah kada ki tayar da hankalinki akan wannan a tsakaninki da mijinki wallahu ta'ala ala mutum ne wai baya fahimtar karatu kuma baya ganewa kwata-kwata kuma ya daɗe yana yin karatun amma baya ganewa wani shawarwari wani shawarwari zaka bashi shawara lafiya amin shawara farko shine addu'a yani ba Allah ya fahimtar da shi an ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sau da yawa in ya zauna a majalisi zai majalisin fatawa kuma kowa ya san cikin malamai da wuya ka samu cikin malamai a cikin tarihin al'umma wanda ya fatawa kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ga fatawa din sa nan juz'i 33 yana yawan fadawa da kanci yana yawan yin wannan addu'ar اللهم يا معلم إبراهيم علمني وما ويا مفهم سليمان فهمني يا الله وند بام النبي إبراهيم سني كبان سني يا الله وند بام النبي سليمان فهمتا كبان فهمتا إشارة قابلنا الله تعالى كيف أداسن القرآن ففهمناها سليمان sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman wannan hukuncin da aka kawo musu to saboda haka mataki na farko kenan kai kai addu'a mataki na biyu ka dage komai aka maimaita shi za a fahimce shi za a gane shi Allah yayi mutane daban-daban wani ka ne masa bayani sau ɗaya ya fahimta wani sai ka maimaita shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yake magana yake maimaitawa sau uku saboda ya san mutane fahimtar su daban-daban ce saboda haka kai ta maimaitawa kuma a cikin wannan maimaitawar idan musamman idan karatu ne wanda kake na neman sanin Allah na neman sanin hukuncen Allah wannan maimaitawar da kake da tishin da kake da ƙara tishin da kake yi wannan ibada ce saboda haka kada ka kosa kada ka kosa kosawa shine kace kai ba za ka iya karatu ba za ka fahimci komai ba ka tattara karatun ka aje ka kubtan ka rasa alkhairi mai yawa kun ga shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake karatun alqur'ani yana yi da kyar yana da wahala a gare shi bakin sa harshen sa yana sarkafewa ho ya ta ta kana jin an ce ta ta ka san wato abin da wahala to lahu ajran yana da lada biyu ladan karatu da ladan wahalarsa to haka dalika shi ma wannan wanda yake cewa baya fahimta yayi tawassuli da yawan addu'a kan Allah ya bashi fahimta kuma yayi bakin kokarinsa sannan wannan yace ina son dan Allah a ja hankali iyaye da kafofin watsa labarai har sun fara ba da sanarwar hada makada domin sabawa Allah da sunan wasan sallah wanda a da yan kudu ne suke zuwa a yanzu yan gida ne suke taro suke tara yara domin a sabawa Allah maza da mata Allah ya kiyaye mu wannan yana daga cikin munkarat da basu dace ba wanda suke zuwa yayin da ake da sunan bikin sallah an yi bikin farin ciki na samun wato a cika kwanakin da Allah ya wajabta mana yi na azumi maimakon kuma a ƙare da godiyar Allah sai a ƙare da sabon Allah to wannan ya nuna kan cewa kenan wanda ya haka bai amfana da azumin ba kuma wannan tana daga cikin alama cewa Allah bai karɓi azuminsa ba yayin da ake farin ciki da samun ƴanci ƴantawa daga wuta wannan ana jin tsoron baya cikin wanda Allah ya ƴanta su daga wuta Allah ya kiyaye mu wannan ya ishi wa'azi kuma ya kamata iyaye su sa ido ya kamata iyaye su san inda ƴaƴansu suke tafiya a cikin waɗannan kwanaki kuma lallai waɗanda suke haɗa wannan su ji tsoron Allah muna cikin al'umma wanda kullum roƙo muke muna ta addu'a kan cewar Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya ije mana fitintunun da suke zuwa Allah ya dawo mana da arzikin ƙasar mu karewar arziki da takurar rayuwa da ya zo ma mafiya yawan waɗanda suke zaune a cikin waɗannan garuruwa namu muna ta addu'a Allah ya yaye wannan waɗansu kuma suna nema su daɗa jefa mu cikin abin da shine ya kawo mu wannan dan ba wani abu ne ya kawo mu wannan hali na irin wannan ibtila'i ba illa saba ma Allah to waɗansu kuma suna ƙoƙarin fito da hanyoyi da sabon salo na saban Allah abinda da ba a yi su nemi su kawo shi kamar yadda aka yi ishara a cikin wannan da ƴaƴan musulmi ba sa irin wannan amma yanzu abubuwan da ake ta yi kenan kuma kafofin yaɗa labarai suna ta kokarin su yaɗa wannan saboda haka a ƙalubalance su ɗan kafofin yaɗa labarai ɗin mutane su kishi ga addini su shiga cikin kafofin yaɗa labarai su yi musu Allah wajai da waɗanda suke wannan su kuma ƙalubalance su da nuna musu kan cewa wannan ɓarna ne kuma saɓon Allah ne kuma abin da yake kawo mana tashin hankali kenan Allah ya sallaɗa mana waɗansu mutane waɗanda yake za su rinƙa gallaza mana mu rasa yadda za mu yi da su to wannan lallai ya kamata kowa ya baki ƙoƙarinsa wajen ba da gudunmawa to an yi istidraki ya zai kasance akan tambayar mace mai sa sunan mazan mijinta ya zai kasance idan mijin matar ya rasu ko suka rabu alhali wasu takardunta da sunansa kuma ta sake miji sai ta sake takardun ba haka ake yi ba dama kullun a cikin jarida ana gani wannan ina faɗa ne fakan cewar idan zai kawo tashin hankali amma idan babu tashin hankali al'asul shine mace ta rubuta sunan ubanta shi yafi tunda dama tunda take primary haka aka santa Khadija ƴar Umar Khadija Umar saboda haka shikenan takardun da Khadija Umar take shi ma mijin ya gane ya fahimta a kyale mata takardunta a haka idan kuwa ya tsaya in abin yana nima ya kawo tashin hankali shi yace to akwai wannan manduha din akwai wannan tawilin amma al'asul shine mutum hatta ma inda ba a cewa ya din yarinya ta fadi suna ta hada sunanta tare da sunan mahaifinta wallahu ta'ala na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la'ayatin الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين
الله يقول إن في اختلاف الليل والنهار للي أتكين ساب آور أتكين ساب آور داري دارانا داري يتفي رانا تزو ونلوك تي داري يقارو رانا ترغو wallokaci akasi dare ya furana tsawo kuma wannan yana faruwa bisa lissafi wanda baya canzawa a cikin shekara baya canzawa koda da sakan daya to a cikin wannan sabawan na dare da rana wama khalaqallahu fis samawati wal ard da kuma abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasa la ayatin liqaumin yattaqun wallahi akwai ayoyi ba aya daya ba akwai ayoyi tuli liqaumin yattaqun ga mutane waɗanda suke masu tsoron Allah an kebance su da ambato domin su ne masu amfana da ayoyin Allah a cikin wannan ayar akwai tahqiqi tabbatarwa daga Allah da taukidi tamkar wato mutane suna inkarin wannan ne domin ko kafirai saboda gafalarsu da kuma ma waɗanda suke masu da'awar imani amma sun gafala gafarin tunani a cikin ganin ayoyin Allah a cikin halitta tamkar masu inkari ne sai aka sanya su a matsayin wanda suke inkari lallai hakika sai aka yi taukidi cewa a cikin sassafawar dare da rana da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasa abinda Allah ya halitta a cikin sammai da daga mala'iku da halittun sama taurari da taurari da hanyoyin da taurarin suke tafiya a ciki da halittun sama wanda yanzu kullun ilimi da gano wani abin yake yi mai ban mamaki abubuwa masu wato su kansu taurari din ma iri-iri ne akwai tauraron da bashi da haske muna ganin tauraro mai kalkali akwai tauraron da bashi da haske shi duhu ne kawai yaya ake gane shi saboda ana ganin wani hasken maimakon ya taho straight yayin da aka yi lissafe aka hango inda mazdarin wannan hasken yake sai a gano yayi wata kwana me yasa shi yayi wannan kwanar a shi wani tauraro ne wanda dan saboda tsaban nauyi ya zaman to tamkar magana iso ga haske wannan halitta ne na sama da kullun gano wani abu ake da kuma abinda Allah ya halitta a cikin kasa na daga na dabbobi da iska da koguna da duwatsu da abubuwa da ba a gani kamar su magnatiso din nan kamar su lantarkin nan kamar abubuwan yanzu da ake tayi na hanyar sadarwa fiber optics abubuwa sababbi na halittar Allah akwai ayo wallahi akwai ayoyi inji Allah ya rantsi wannan lam din ma'anarsa lamul almuwatti'a lil qasam wanda take shimfidawa ga ayi rantsuwa Allah ya rantsi da kan cewa akwai ayoyi al-ayat shine wato ad-dalalat abubuwa da suke nuni ga wani abu wato waɗannan ayoyi ne ma'ana masu nuni ne ga kudrar Allah masu nuni ne ga cewa waɗannan halittar sun nuna akwai suna da mahalicci waɗannan halittar sun nuna cewa mahaliccin nan mai cikakken iko ne sun nuna mai cikakken sani ne domin gashi ba zai yiwu ba ka samu wani malami a inda ilimi ya kai a ce ya san ilimin falaki wato ya san ilimin astronomy kuma ya san ilimin ya san ilimin ocean biology ko kuma ma a ce ya san ilimin biology a biology din ma ka dauke wani adan shi kansa iri iri ne akwai marine biology na cikin ruwa dabbobin da ke cikin ruwa akwai dabbobin da ke bayan kasa akwai kwari wani abin da kawai rayuwarsa ga baki ɗaya malami ne akan kwari kawai kwari kawai ya sani a cikin kwarin ma wata kila sai a ware a ce shi ya ilimin sa yake banta sani ne da sauro ba wanda zaka samu a ce ya hada dukkan waɗannan da sani wanda zai nuna maka dimbin ilimin da ke cikin waɗannan halittu na Allah to a ce duk Allah ne ya yi su saboda haka kasancewa Allah madaukakin sarki waɗannan halittu sun nuna maka cewa Allah madaukakin sarki mai sani ne wanda yake babu wanda yake sanin sa to a waɗannan ayoyi ne amma gawa da qaumin yattaqun ga mutane masu tsoron Allah domin ba kowa ne yake amfana ba da su in ba masu tsoron Allah ba su waye masu tsoron Allah wato masu kaunar cewar za su Allah zai musu hisabi ranar lahira saboda haka suna rayuwa bisa bin doka ta Allah domin me ba domin su ji dadi a duniya ba a'a domin su tsira a lahira abinda yasa ambaton su yazo ayat ta biyo baya sai ta kawo waɗanda suke su kuma yan tamori ne wanda in ma sun bi doka dan su ji dadin duniya ne kamar waɗanda ba su imani da Allah ba idan sun cika alkawari idan sun yi gaskiya idan sun yi adalci dan maslahar su ji dadin rayuwar duniya ne dan saboda suna ganin in ba su yi wannan ba rayuwar duniyar ta su ba za ta rike ba ba wani abu ne yasa yanzu daulolin kafirci suka tsaya akan bin doka ba saboda sun dandana ɗacin rashin bin doka yanda ba za su ji dadin duniya yanda suke so ba saboda haka bin ka'ida a wajensu ba dan saboda suna fatan za su samu wani abu bane in sun mutu za a yi musu hisabi ba dan Allah suke ba saboda haka in sun cika alkawari in ya dace da maslahar su ne ba wai sun yi imani da cewa cika alkawari kyakkyawan abu ne wanda yake za a yi musu sakayya a ciki ba a'a cika alkawari zai tabbatar musu da maslahar su yayin da suka san cika alkawari ba zai tabbatar musu da maslahar su ba sai su yi watsi da shi muna gani abin da yake faruwa a duniya muna gani wannan a kasashe da kuma tsakanin mutane wanda suke mu'amala da wanda ba su yi imani da ranar lahira ba to shi yasa Allah ya ce liqaumin yattaqun ga mutane masu takwa domin masu takwa shine wanda yake yana ya san za a yi masa hisabi ma'ana ya san ya zo duniyan nan ne ba dan ya more ba kawai ya zo duniyan nan ne dan a yi masa jarabawa to a cikin wannan akwai zaburarwa gare mu da kan mu nemi sani a cikin waɗannan abubuwa da Allah ya ambata mana sassabawar dare da rana wanda yake ta haka wanda yake ilimin wato yanayi ilimin geography ilimin astronomy yana daga cikin abin da zai baka wannan ilimin ka je ka karanta wannan ilimi da niyyar cewa ka ga ayoyi din domin Allah domin ka amfana ka karu da tsoron Allah idan kai wannan yana daga cikin maksudin abin da wannan aya take koyarwa kuma har wa yau a cikin wannan yayin da mutum yake karanta waɗannan ilmin wato ilmomi wanda ake ce musu natural sciences ilmomi wato ilimi na dabi'a na halittar Allah sawa'un a sama ko a ƙasa da kuma ilimi na abubuwan na wato ka'idodin da suke gudanar da rayuwa wato natural laws kenan yayi wato ilim wannan ilimin ɗaya daga cikin abinda ya wajaba musulmi ya kula da shi a cikin ilimin yayin da yake gano hikima a cikin wani abu shine farkon abu yace wannan aya ne akan samuwar Allah akan kudrar Allah akan ilimin Allah da sauransu kun san ko yaushe idan kuka zo karanta in kuna masu karanta geography alal misali idan suka zo suna karanta suna yin ilimi akan duwatsu za a gaya muku menene fa'idar duwatsu za a ce daga cikin fa'idar duwatsu suna tabbatar da nutsuwar ƙasa stability din ƙasa wato saboda akwai zurfi na teku na ocean saboda haka idan da babu duwatsu da su kuma suka yi sama za a samu rashin daidaituwa rashin balance duk za a rinka gaggaya muku irin waɗannan to abu na farko da za ka so mu faɗa shine a cikin waɗannan fa'idarsa aya ne akan samuwar Allah aya ne akan kudura Allah aya ne akan ilimin Allah farkon abin da za ka so mu faɗa kenan haka zalika yayin da kake karanta sauro a laboratory idan ka je aka koya maka yadda za ka yi zanen sauro Allah sa mare za ka iya rike sauron aka iya zana shi idan ka zana shi za a ce a faɗa maka economic advantages na sauro fa'idodi na sauro za a gaya maka gashi yana kaza gashi kaza gashi kaza to daga cikin fa'idodin sauro shine yana nuni ga ikon Allah to wannan shine musuluntar da ilimin zamani musuluntar da ilimin zamani ba wanda zai musuluntar da shi ba musulmi su za su musuluntar da shi yanda za su karantar da shi daban yake da yanda wanda bai imani ba zai karantar da shi shi yasa waɗannan ilman da muke gani duk musulmi suka fara yin shi dalilin da yasa musulmi suka je suka yi waɗannan ilmomin kenan waɗansu wai suna cewa wai ba su ga ai wai ba su yarda da alqur'ani su suna ganin addinin musulunci ba addinin daidai bane tunda alqur'ani bai ce ƙasa a kewaye take ba wannan ai jahilci ne malamu musulmi sun suka fara bayyana wannan su suka fara bayyana cewa ƙasa a kewaye take kuma daga ayoyin alqur'ani ne suka dauka yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl shi yasa dukkan farkon ummahatu wato lissafai waɗanda suke su ne standard textbook a turai wanda da su ne aka samu aka gina wajen samo sauran ilmi wato gina wato wajen asasa sauran ilimin science kamar a fannin lissafi a fannin physics a fannin astronomy a fannin chemistry standard textbooks wanda aka yi amfani da su dukkanin su fassara ne daga larabci domin musulmi su suka ɗauki abubuwan da Girkawa suka yi Girkawa sun sanya abubuwa waɗanda suke na tatsuniyoyi suka cire waɗannan tatsuniyoyin suka gina shi a bisa ilimi tunda alqur'ani littafi ne wanda yake an gina shi bisa wanda yake ya bayyana matsayin ilimi saboda haka suka cire waɗannan tatsuniyoyi sai da turawa suka zo suka cakuɗi da musulmi a lokacin da aka rinka yaƙoƙi tsakanin daulolin turai da daulolin musulunci da ke cikin sham domin su dawo da baitul maqdis karkashinsu suka ga abubuwan da musulmi suka yi saboda haka suka ɗauka suka fassara zuwa yarensu na latin wanda daga nan ne aka samu dalilin da har wato suka yi wato farkawa daga baccinsu da suka yi wanda suke kira renaissance saboda haka lallai musulmi mu ne zamu yi wannan abu kuma gashi abin alqur'ani shine yake shiryar da mu ya zuwa ga wannan to sannan Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana hakika waɗanda ba sa kaunar saduwa da mu wato ba sa kaunar rayuwar lahira duniya ce kawai anan wajen ba sa kaunar cewa za a tayar da su ranar alkiyama waradu bil hayati dunya kuma suka yadda suka yi farin ciki suka sakankance suka amince da rayuwar duniya wa kuma annubiha suka nutsu da ita walladina hum an ayatina ghafilun kuma waɗanda su ne masu gafala ga barin ayoyinmu wato ba sa ma tunani akan ganin akan dubawa ya zuwa ga ayoyin Allah ballansu ballantana su yi tunani akan su ulaika ma'awahumun nar, waɗannan masu waɗannan sifofi matacciran su ita ce wuta. Bima kanu yaksibun, saboda abinda suka kasance suna tsawurwurtawa na shirka da sabo. Wannan ayar alal wato bisa akasin masu wato tsoron Allah, masu amfana da ayoyin Allah, su waɗannan ba sa kaunar rayuwa, ba sa kaunar saduwa da Allah, ma'ana wato basu imanin in sun mutu za su sadu da Allah ba. Dan haka idan ma tunani ya dame su akan me zai faru gare su in sun mutu, sun san kowa sai ya mutu, a ce kada kawo wannan tunani. Idan tunanin ya matsa masa sai a ce shagiya, sai ka manta. Idan ya hana shi bacci, hambudu kwaya, domin baya so zuciyarsa ta gaya masa wannan abin, saboda za ta hana shi morewa da rayuwar duniya wanda ita ce kawai ya yarda da ita, shine waradu bil hayati dunya, sun yarda da rayuwar duniya din nan. Watuma annu biha, kuma sun nutsu da ita, wato kuma sun nutsu da ita, tayi musu. Shi yasa dukkan kokarin su akan kyautata rayuwar duniya ne. Idan an kawo wani ci gaba, in an kawo wani ci gaba na ilimi, sai a yi maka remote control, wanda kana zaune kana miƙe kafa sai ka canza tasha, ka canza tasha, ba sai ka tashi kai ba, sai a ce wannan wani sabon abu ne wanda aka kawo, sabon ci gaba. Duk tunanin su a nan rayuwar duniya. Yau da a ce wannan shine gaskiya, ai da bai kamata a ce an mutu ba, bai kamata bayan duk kayi wannan tanadin, kayi wannan shirin, kuma kwatsamce mutuwa ta zuwa. Ai muna gani mutumin da zai yi shekaru yana shirya gidan da zai zauna, sabon gida, yana shirya sabon gida, dukkan kayan alatu an sa, wani ko shiga gidan ba zai ba sai ya mutu. To haka zaka san cewa abin bogi ne. To shi yasa sai Allah ya faɗi waɗannan wanda suke su ne akasin masu tsoron Allah, wanda suke ƙaunar za a yi musu hisabi, saboda haka suke bin Allah saboda tsoron hisabi. Waɗannan su ko sun yi inkarin saduwa da Allah. Kafirci baya yiwuwa sai mutum ya ƙaryata da ranar lahira. Shi yasa Allah ta'ala yake zargin mutum kafiri da cewa a wato baya yin kafircin sai ya ƙaryata abin da ke gabansa. Bal yuridul insanu liyajura amama, ɗaya daga cikin fuskar tafsirin wannan ayar shine mutum kafiri yana so ne ya ƙaryata abin da ke gabansa na ranar lahira, domin sai da haka ne sannan zai yi wato a kafircinsa yanda yake so. To Allah ya faɗi makomarsu, ya ce makomarsu ita ce wuta. A cikin wannan akwai tsoratarwa cewa ko da ba su yi imani ba a faɗa musu, kuma Alkur'ani abinda yake ta maimaitawa kenan, abinda mutum yake ji koyaushe zai yi tasiri a cikin zuciya akan wato ko bai yi komai ba zai samu mutum shakka akan abinda yake ganin shine rayuwa. To Allah ya ce makomarsu wuta, saboda abinda suka kasance suna tsawurwurin suna aikatawa. Me suke aikatawa? Wanda duk yake da wannan sifar, me yake aikatawa a bayan kasa in ba kafirci ba da safan Allah? Sannan Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat, lalle ko waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagari, yahdihim rabbuhum bi imanihim, ubangijinsu yana shiryar da su saboda imaninsu, tajri min tahtihim al anhar, karkashin koramu suna gudana karkashin su, fi jannatin na'im, a cikin aljannatai na aljanno, wato aljannatai masu yawa, an na'im na ni'ima, wato na jin dadi, da'awahum fiha subhanaka allahumma, kiran su a cikin ta, wato in za su kira a kawo musu wani abin da suke so shine subhanaka allahumma, sarki ya tabbata a gare ka ya Allah, wa tahiyatu da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam, gaisuwarsu a cikin ta salam, aminci, suna daga cikin sunayen Allah, wa akhiru da'awahum, karshen addu'ar su, karshen kiran su, karshen maganar su a cikin kowane bigire a kowane matsayi, alhamdulillahi rabbil alamin, cewa dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai. To kun ga yayin da wancan shine makomar waɗanda suka ƙaryata lahira, waɗanda kuma suka yi imani, suka yi aiki nagari, Allah yana shiryar da su saboda imaninsu. Wato muminai masu aiki na ƙwarai, Allah yana shiryar da su tun a nan duniya saboda imaninsu. Shi yasa muminai kullun za ka gansu daga alkhairi zuwa alkhairi suke tashi, daga alkhairi zuwa alkhairi. Sun yi azumi, bayan sun yi azumi sai su yi ibadar sallah, ba su fajirci bayan sallah ba. Bayan sun yi ibadar sallah sai kuma ga sai kuma Zulhijja yazo musu sai su haji kafin nan kuma watan Shawwal yana zuwa da za ka ga suna ta kokarin aure dan a tsaida sunna a tsarkake al'umma alkhairi bayan alkhairi yahdihim rabbuhum bi imanihim da imanin su Allah yana shiryar da su dukkan wata al'ada kyakkyawa sai ka ga sura kai mumini kenan ba za ka samu mumini yana tambele ba ba za ka samu mumini yana almundahana ba ba za ka samu mumini yana fajirci ba ba za ka samu mumini maciyin amana ba ba za ka samu mumini barawo ba ba za ka samu mumini makaryaci ba ba za ka samu mumini mayaudari ba duk wani mummunan abu Allah yana kawar da mumine daga gare shi shine Allah yana shiryar da su tun anan duniya kenan ya zuwa ga tafarkin kai ka san wanda yake akan wannan tafarkin dole karshen sa zai kyau to kuma sannan a lahira Allah zai shiryar da su ya zuwa ga aljanna shine haske wanda Allah zai ba su ranar alkiyama da ake cikin tsananin duhu sai Allah ya ba su haske su gani wanda zai nuna musu hanya tiryan har su shiga aljanna suke tare sirabi yayin da kafirai suke cikin duhu munafikai saboda sun ce sun yi imani sai a ba su hasken daga sun zo sun fara tafiya da hasken sai a dauke hasken sai su ce unzuruna nafatabis min nurikum sai su zo wajen mumine ku ba mu dan dosana daga cikin haskenku sai mumine su yi musu izgili ce irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma can baya duniya ku je ku nemi haske a can ai a can ake nema ba a nan ba to wannan saboda haka yadihim rabbuhum bi imanihim shiryar mataki biyu ce a nan duniya Allah ya shirye su ya zuwa ga wato tafarkin mutanen kirki ka gansu tamkar mala'iku suna da hali irin na annabawa a nan duniya sannan a lahira ya shiryar da su ya zuwa ga shiga aljanna sannan ya ce aljannan a ƙarƙashin su koromu suke suna gudana a waɗansu ayoyin sai a ce tajri min tahtiha al-anhar a wannan kuma aka ce tajri min tahtihimul anhar wato a waccan ayoyin mafiya yawa sai a ce ƙarƙashin aljanna koromu suke gudana nan ku aka ce a ƙarƙashin su duk ma'anar ɗaya ne domin suna cikin aljannan koromu a ƙarƙashi a ƙasa suke tafiya wato wannan ana kawo mana ne na misali fa aljanna suna ne kawai amma ba wanda ya je ya gano yadda ake aljanna ballantana ya zo ya a nan duniya kuna ganin mutane suna yin mutane za su je su ga abin da aka yi a wata hotel a Los Angeles ko a Las Vegas ko a Dubai sai su zo ce za su yi a gidan su ga kan famfo irin na can hotel inda suke su ma za su zo su yi irin wannan ba wanda ya zo ya gano wani aljanna ballantana ya ce zai saboda haka ana cewa koramu ya wannan koramu suke da suke tafiya a ƙarƙashin mutum wato kamar irin kogin wudin ne wanda kake gani ya yake suna ne kawai ta daga taba tsammani amma Allah maɗaukakin sarki abinda ya tanada ka san wanda ya cinsa ma mutum basira da ya abubuwa na jin daɗi yayin da kuma shi da kansa shi ne zai yi da kun faya kun to ka san ba a cewa komai to Allah ta'ala ya ce da'awahum fiha subhanaka allahumma kiransu a ciki shi ne subhanaka allahu wato in suna son abu ka san mutum yana hotel in yana restaurant waɗansu wanda suka ci gaba restaurant inda suka ci gaba sun yi ƙararrawa yanzu maimakon ka rinka cewa ka rinka hada ɗan yatsa kana kiran mai yi maka wanda zai zo ya biya maka buƙatarka ko kai fito ko kai ihu kai kormoto yanzu waɗansu sai su ko kuma ka danna ƙararrawa kin ba za ka ji ƙararrawar ba amma su da suke cikin can a office ɗinsu a bayan kanta suna gani fitila ce za ta danno sai ta nuna sai ta faɗi lambar tebur inda aka ci gaba kenan lambar tebur ɗin sai a zo a ɗauki odarka in kana buƙatar oda to su ƴan aljanna odarsu in suna buƙatar oda a cikin zuciyarsu sun ji suna buƙatar wani abu su ce subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka ji ko wannan ma sai an faɗi kalma mai ma'ana addinin musulunci kenan komai nasa mai ma'ana ne tasbihi yana da ma'ana kuma komai gaskiya ne akwai magana da tafi wannan gaskiya sarki ya tabbata gare ka ya Allah wato ka cancanci a tsarkake ka daga dukkan tawaya dukkan abin da bai dace da kai ba ya Allah ita ce kalma ta gaskiya abin da mala'iku suka rayu a kai kenan ba abin da mala'iku suke in banda wannan shine fara yawansu malaiku rayuwarsu kenan mu ne aka ba mu zamu je mi wadansu abubuwa da mu amma malaiku ba abinda suke in banda tasbihi don babu abinda yake gaskiya hakkan ayi a nuna irin fadin wannan kalmar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi a cikin sahih muslim yake cewa yan aljanna ane musu ilhamar tasbihi da tahmidi kama tulhamuna antumun nafas kamar yanda ku ake muku ilhaman numfashi haka su kuma ake musu ilhamar tasbihi da tahmidi cewa subhanallahi walhamdulillah kamar yanda ake yanzu kana bukatar sai ka koya ma yaro yanda zai numfashi akwai wani yaro wanda da yazo sai an kai shi wata makaranta wanda za a koya masa yanda zai numfashi ko sai uwar ta kama bakin sa ta rinka hura masa ko an sanya wata na'ura wadda za ta rinka bude huhun ta sanya shi ya numfashi tabi'a haka yake kawai automatic yake yi to haka yan aljanna haka tasbihi da tahmidi automatic ne a wajen su da hadisi sahihi kaga wannan subhan daga cikin abin da suke fada yayin da suke neman abu wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwa tsakanin su sallama ce gaisuwar yan aljanna nau'i biyu ce akwai tsakanin su da juna salam waɗansu sun ce babu alaikum din tsakanin su da juna waɗansu malaman tafsiri sun ce saboda wannan ayat tahiyyatuhum fiha salam ta biyu din kuma ita ce ta mala'iku yayin da suka zo musu dan su ne suke kawo musu abin yayin da suka nemi abin a kawo musu wani abu da suka yi order an suka yi order ta subhanakallahumma aka kawo musu to mala'iku yayin da za su zo musu sai su ce salamun alaikum سلام عليكم بما صبرتم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار تكو إنا ملائكون سكا شكو مسو شيني سلام عليكم إذا ما كنت ونن كلمة كدوبة مع النتا سلام سونا الله دقشين سونا يا الله سونا الله كوني تارن البركة تبارك اسم ربك البركة سونا أبنجيجنك تايا ويتا توكما أكتي مع نفسا شيني أمينشي daga dukkan abin da baka so daga dukkan tawaya daga dukkan abin da zai bata maka daga dukkan abin da bai dace ba ane maka addu'a da nawa to ya tabbata a gare ka to sannan bayan an yi musu wannan sallaman kuma wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin karshen wato a maganar su bayan sun samu biyan bukata an kawo musu abin da suke bukata sun ci sai sai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai kun ga Allah madaukakin sarki da yabo ya bude da kuma yabo yake karewa yan aljanna shine dai karshen al'amari an shiga aljanna yan aljanna sun shiga aljanna khuludun la maut dawama ba mutuwa yan wuta sun shiga cikin wuta khuludun la maut dawama ba mutuwa sai kuma mala'iku su ce an yi hukunci tsakanin bayi da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yan aljanna duk abin da suke bukata an kawo musu alhamdulillahi rabbil alamin ita ma wannan kalmar zikiri ce mai tarin ma'ana dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai babu kalmar ita ma kalma ce ta gaskiya ta hakika ba wanda ya cancanci yabo irin Allah yayi abu yace zai yi kuma yayi ya tabbata saboda haka ya cancanci yabo ya tsarkaka daga dukkan abin da bai dace ba saboda haka ya cancanci a yabe shi saboda yayi abin yabo din kuma sifofinsa sifofi ne na kamala da babu nakasu a cikin sa dan haka ya cancanci a yabe shi kun ga kalmomin ibada na musulunci haka suke kalmomi ne masu tarin ma'ana tasbihi yana da ma'ana akwai wani dan uwanmu wanda yayi digirin sa na uku na doctorate akan tasbihi yayi ya rubuta littafi ana an buga littafin juz'i biyu manya akan tasbihi kawai akwai wanda yayi akan istighfar dan uwanmu wanda dan kamaru ma Dr. Hayatuddin Jibril akan istighfar Dr. Kindo shine ya akan tasbihi dan Burkina Faso sabanin na addinan ƙarya kalmomi wanda baka san abin da suke faɗa ba yanzu boka in yana magana baka san abin da yake faɗa ba babu ma'ana menene a kadabra ala kadabra ko menene wanda suke faɗa da irin su haleluya din su da su ala kadabra da abin nan cherubin sarafin din nan waɗanda zaka ji suna maganganu wanda yake baka wai in ma dan a nuna maka kan cewar wato sihirin yayi sihiri sai an faɗi magana wanda yake baka zaka taba sanin ma ba mata mutane bace wai ta aljunu ce to Allah mai mutane da mala'iku da aljanu bai kawo abin da ba a fahimta ba sai kawo abin da ake fahimta saboda addini ne wanda yake na gaskiya. Na'am.
Law yu'ajjilullahu lin-nasi ash-sharra wastihjalahum bil-khayri laqudiya ilayhim ajaluhum.
Allah yace walau yu'ajjilullahu lin-nasi sharra, da Allah yana gaggautar ma mutane sharri yayin da suka nemi gaggawa zuwa sa, yayin da suke neman ya zo musu da gaggawa. Isti'jalahum bil khair, kamar yanda suke gaggawar saukar alkhairi a gare su. Laqudiya ilaihim ajaluhum, da an hukunta ajalun su gare su, a halakar da su. Fa nadaru alladhina la yarjuna liqa'ana, amma muna barin waɗanda ba sa kaunar saduwa da mu. Fi tughyanihim ya'mahun, suna kai komo a cikin dagawar su, wato suna imauciya, wato suna cikin imuwa a cikin dagawar su, wucewar su iyaka. Wato yayin da mutane kafirai suke cewa idan wannan addinin, idan wannan sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gaskiya ne, to Allah ka halakar da mu. Fa amtir alaina hijaratan minas samai aw yatina bi azabin alim, suna cewa azabar ta zo mana saboda tsaurin kai, saboda tsaurin kafirci. Da Allah yana amsawa mutane kamar yanda yake amsa musu yayin da suke gaggawar sauka alkhairi, yayin da suke bukatar alkhairi, suke bukatar lafiya, suna gaggawa, suna cewa ajilan ghayra ajil, da gaggawa ya Allah ka yaye mana wannan hali, wajen alkhairi kenan, a lokacin da suke ma Allah bil ikhlas, da Allah yana amsa musu da gaggawa wajen sharri, wajen abin da suke nema na sharri. Kamar yanda suke neman a amsa musu alkhairi da gaggawa, to da an hukunta ajalin su akan su, da Allah ya halaka su. Domin Allah alhalim ne, ba a harzuka shi, ta'ala Allahu an zalik, ba za ka yi abinda za ka ɗauke Allah daga tsarinsa ba, kai waye. To ga Allah maɗaukakin sarki ya ce ya gaggauta musu da sharrin, da ya halaka su gabaki ɗaya, amma Allah ya ce sai ya kale waɗanda ba sa ƙaunar saduwa da Allah, su ne waɗanda yake ba sa imani da lahira, su zamanto a cikin gagawar su suna kai komo. Shi yasa za ka ga kafirai kullum a cikin haira suke, a cikin ɗimuwa suke, saboda ba san abin da za su yadda da shi ba, me yake faruwa bayan mutuwa, suna cikin ɗimuwa, ba su san wannan, babu magana guda ɗaya. Akwai waɗanda suke inkarin samuwar Allah, suke inkarin lahira, amma ba su da ra'ayi guda ɗaya. Yau wannan kaji wannan ya faɗi wannan salon kafircin, yau kaji wannan ya faɗi salon kafircin, to shi ne Allah ya kyale suna kai komo a cikin ɓagawarsu. A cikin wannan, domin aya ce ga masu hankali kan cewa idan abin nan da gaskiya ne, da za ka samu sun haɗe a kan abu ɗaya, saboda gaskiya ba ta rarrabuwa, gaskiya ɗaya take, domin shi ne asabit, tabbatacce gaskiya ba ta rarrabuwa. Kamar yadda mabiya addinan gaskiya sun yi ittifaki a kan abin da yake tabbas shi ne wanda addinan ya zo da shi, kamar kaɗaituwar Allah. Rashin kaɗaituwar Allah da waɗansu ‘yan addinai suke faɗa karkacewa ce daga addinin gaskiya. Shi yasa da Yahudawa da Musulmi duk sun haɗu a kan fatan Nasara yayin da suka yi Trinity. To amma kafirci, Allah ya ce da ya ƙyale kafirai suna kai komo a cikin ɗagawarsu, a cikin kafircinsu, suka zamanto suna cikin wato imuwa. Wannan aya ce domin masu hankali su san cewa al'amarinsu ba gaskiya ba ne. idan ka bar kamar yadda Allah ta'ala zamu gani a cikin wannan surar zai zo mana fa madha ba'da al-haqq illa al-dhalal bayan gaskiya menene in ba bata ba gaskiya daya ce idan ka tashi daga gare ta to shikenan yayin da ka bar gaskiya ka bar al-qur'ani to sai inda aka buga ka saboda duka duba ka gani duk waɗanda suke suna cikin kafirci din ka duba masu shiga cikin website din suna ganin irin su m big think da sauransu da sababbin atheists din wannan zamanin da sauransu ka duba ka gani irin dimmar da suke ciki kullun wani sabon salon abu zai zo maganar wannan ta saba ma wannan babu abu guda ɗaya wanda yake suke a kansa to Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan domin mu lura mu izina na'am
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ
Allah ya ce wa idza massal insana dhurru idan cuta ta samu mutum wato shine kafiri mai raunin yaqini marafkani koda ku musulmi ne amma marafkani gabarin tunani ga wato gabarin tunawa da Allah da'ana sai ya kira mu wato ya kira mu domin mu amsa masa ya kira Allah kenan li jambihi alhali yana kishingide a sasa wato a gefen jikin sa yana kishingide a kwance au qa'idan ko yana zaune au qa'iman ko yana tsaye wato a cikin dukkan hali zai rinka kiran Allah yana roƙon Allah saboda lokacin nan cuta ta zo masa falamma kashafna anhu durra yayin da muka yaye masa wannan cuta ta sa maraka allam yad'una ila durrin massa sai ya shude ya ci gaba da kafircin sa ka allam yad'una kai ka ce kamar shi bai taba kiran mu ba ila durrin massa ya zuwa mu yaye masa bakin ciki cuta wanda yake ta same shi kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun to kamar yanda aka yi ma waɗannan aka kawata musu yin wannan halin nasu suna na rashin wato ikhlasi na rashin gaskiya tare da Allah haka ake kawata ma al musrifin sune wato masu wuce iyaka ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa na ƙaryata manzanni da wuce iyakar Allah jalla wa ala wannan halin kafiri kenan da wanda bai yarda da Allah ba da kuma marafkani gabarin Allah yayin da tsanani ya same shi sai ya ta kiran Allah a kwance yana addu'a a tsaye yana addu'a a zaune a cikin kowane hali yayi yace ai masa saboda tsanani ya zo masa ya san babu mai yaye tsanani in ba Allah ba amma yayin da Allah ya amsa addu'arsa ya yaye masa wannan tsananin to sai ya wuce tamkar bai taba kiran Allah kan ya yaye masa wani tsanani da yake ciki ba to kaga wannan ya nuna wato rashin alƙawari ya nuna rashin gaskiya wannan ayar ta nuna kan cewar Allah yana karban addu'ar hatta kafiri yayin da ya shiga cikin tsanani ya fuskanci Allah da addu'a Allah zai karba addu'arsa saboda ya shiga ya zamanto al-muttar wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin larura amma yujibul muttara idza da'a wane ne yake kiran wanda yake cikin larura yayin da yake amsa ma wanda yake cikin larura yayin da ya kira shi in yana cikin larura sai Allah ya amsa masa bambanci tsakanin mumini da kafiri mumini mai alkawari ne idan Allah ya yaye masa lokacin tsanani to yayin da sauki ya zo zai tuna da Allah zai tuna da wancan tsananin da yake ciki saboda haka sai ya zamanto mai godiya ga Allah da ya yaye masa tsananin mai godiya yayin da ya kawo masa sauki shi ko kafiri sai ya manta da Allah yayin da saukin ya zo masa sai ya butulce ma Allah jalla wa ala ya manta cewa ya kira Allah da yayin da yake cikin tsanani ya yaye masa maimakon ya yi godiya sai ya rinka dagawa yana butulci yana ganin wayansa ne yana ganin iyawarsa ne wato sau da yawa zaka lura cewa mutum wanda yake kafiri da marafkani gabarin Allah wato babu mai wato as-sahi wato mai raunin hankali irinsa saboda gani yake yi wato kamar mutum ne yayi abu me iya halakarwa yaga bi halaka ba ya sake yi yaga bi halaka ba saboda haka sai ya dauka kullun haka zai rinka sha yace ai na dauka ai gani ne tunda da nayi na sha dai nake koyo shi ma zan sha to wannan ba abin da yake nunawa illa raunin hankalin wannan domin yayin da kake ganin ka sha mujibin tsirar bai zo maka ba ba wani dalili bane kawai dai wani abu ne ya faru wanda yake baka san dalilin sa ba saboda haka wannan rashin amfani da hankali ne amma amfani da hankali shine ka dauki matakan tsira yayin da baka dauki matakan tsira baka ga ka tsira wannan wani abu ne wanda yake na kaddara ya faru to in kace zaka sanya wannan shine mizanin ka to ku tabbas kana cikin halaka to wannan shine mu'amalar kafiri yana ganin ya sha Allah ne yake masa sakin yake masa wato a daurin talala sakin talala sannan sai Allah madaukakin sarki ya kama shi sannan ya ce to ashe abin haka ne yanzu ya ga hakika to mu kula da wannan yayin da muke mu'amala da Allah jalla wa ala wannan yana yawan samun mutum mu'mini yayin da ya gafala shi ma irin wannan zata iya samun sa idan tsanani ya zo masa ya koma ga Allah yayin da Allah ya yaye masa sai ya manta da Allah to Allah madaukakin sarki yace kamar yanda waɗannan suke wannan mu'amala haka nan al-musrifin wato masu wuce iyaka wanda ba su yadda ma da akwai wata iyaka ba kafiri shine wanda bai yadda akwai wata iyaka ba ba za ka ce masa kada ya kalli wani abu ba shi zai maka dariya ne dan ka ce kada mata su bayyana tsiraici menene dan mace ta bayyana tsiraici saboda shi bai yadda wata ka'ida bai yadda ai masa wata iyaka ba kada a ci alhinzir menene dan ka ci naman alhinzir duk wata iyaka wanda za a kawo shi bai yadda ita ba to wannan shine almusri wato bayan wuce iyakar bai ma yadda da iyakar ba kuma Allah ya kawata masa aikin sa shi gani yake akan daidai yake kuna gani dai kullun yanda suke a cikin rubuce-rubucen su da sauran su na'am
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم
Allah yace walaqad ahlakna alquruna min qablikum haqiqa mun halakar da karnoni wato sune al'umomi min qablikum gabanunku ya ku wanda ake karanta muku alqurani tun daga ahlu makka wanda aka saukar da wanda sune na farkon da aka karanta musu alqurani har Allah ya nade kasa wannan ayar ta haukan wanda duk ake karanta musu alqurani Allah ya halakar da alqur'ani Allah yace haqiqa mun halakar da al'umomi gabanunku lamma zalamu yayin da suka yi zalunci yayin da suka yi zalunci da kafirci da saban Allah Allah sai ya halaka su waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kuma hakika manzannin su sun riga sun zo musu da ayoyi wato mabayyana sune hujjoji mu'jizoji masu nuni akan gaskiyar manzannin wama kanu liyu'minu basu kasance masu yin imani ba akan zaluncin nasu basu zamanto masu yin imani ba wato saboda girman kai da musu abinda yasa kenan suka ki yin imani kadhalika najzil qaumal mujrimin kamar haka yanda muka halakar da su haka nan muke sakanta ma mutane waɗanda suke mujrimai masu yi ma Allah laifi su ne kafirai thumma ja'alnakum khala'ifa sannan muka sanya ku ya ku waɗanda kuka zo baya kuka ake karanta muku alqur'ani tun daga mutanen makka har wanda suka zo daga baya sannan muka sanya ku halifofi wato masu mayewa waɗanda aka tafiyar aka zo da ku fil ardi a bayan ƙasa min ba'dihim a bayan su waɗanda aka halakar din linanzura kaifa ta'malun domin mu ga yaya za ku aikata wannan bayani ne na sunnar Allah tare da al'umomin mutane Allah ya halaka da yawa daga cikin al'umomi amma ya halaka su bayan tabbatar abubuwa guda biyu na farko sun yi zalunci ma'ana sun wato sun keta sun hana ma Allah haƙƙinsa shine zalunci zalunci shine hana haƙƙi sun hana haƙƙin Allah da hana haƙƙin kawukansu na biyu sai da hujja ta zo musu manzanni sun zo musu wato Allah madaukakin sarki baya halakar da mutane da zalunci ba tare da an kawo ai musu gargadi ba sai da hujja ta hau kansu sai da bayani ya zo musu kamar yadda muka gani a ƙarshen suratul tauba وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون كما كما عند الله يفعل هذا جميل سورة الأمم وما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون كما رونا آية التكي الله يشي با ما كث با أبيتنك با مهلك دع الأمم بني با مهلك دع القرية بني hasi ya tayar da manzo a cikin mafi girman alƙarya domin ya gaya musu ayoyin Allah ba mu kasance masu halaka alƙaryatu ba face mutanen cikin ta sun zamanto azzalimai to sai idan manzanni sun zo sun bayyana menene zalincin menene ba menene haƙin Allah a gani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce kun san me haƙin Allah akan bayi kun san me haƙin bayi akan Allah ya bayyana to bayan idan manzanni sun zo sun bayyana haƙin Allah al'umma sai mutane suka ki ba ma Allah haƙƙin nasa to sai sun sai ai hukunci akan su da zalunci kafirci zalunci ne dan hana ama Allah haƙƙin sa ne hana ma manzanni haƙƙin su ne domin yayin da ka gane manzo yayi gaskiya haƙƙin sa shine ka imani da shi ka bi shi to yayin da suka yi zalunci akan hana Allah haƙƙin sa da hana haƙoƙin masu haƙƙi haƙƙin su to sai Allah ya halaka su to Allah yayi haka ga al'ummomi da dama nan shi yasa yace alqurun alqarn alqurun jami'i ne na karni asalin karni shine shekara 100 mutane wanda wato shekaru ya hada su idan bisa al'ada in shekara 100 tayi duk wadanda suke sa'o'i sun kare duk wadanda suke sa'o'i sun kare ka duba ga irin tsofaffi kakanni wanda ake da su sai kaga suwaye yanzu abokan su sai ga ka rasa aboki yawanci duk abokan duk sun tafi wata ranka ji yadda iyayenmu suke gaya mana cewa yan ajinmu wanda suka yi karatu da su yanzu yan ajinmu sun kasance su 20 da yan kai ne yan saura su 7 yan saura su 3 har sai sun zamanto babu saura karnin ya tafi to ishara ne wannan ga wato al'umomi wannan ya nuna kan cewa dukkan al'umma idan dai ta ɗauki zalunci ta yafa shi ne rigarta to Allah zai halakar da wannan al'umma haka dalika dukkan mutum wannan hukuncin haka yake hakan akan al'umma da kuma akan daidaikun mutane dukkan mutum da ya ɗebi rigar zalunci ya yafa Allah zai halaka shi ko yayi ya sha yayi zalunci saboda yana da karfi yana da karfin mulki yana da karfin kudi yana da alfarma yana da daukaka yana da takalmi da zai taka kowa in yayi zalunci Allah madaukakin sarki za ka tsaya ka gani ya karshen sa zai kasance haka in al'umma ce in hukuma ce azzaluma saboda tana da karfi saboda tana da soja saboda tana da dukiya sai zalunci sai kama karya ka saurara ka gani Allah zai halaka ka wannan sunnar Allah ce wannan sunnar Allah ce saboda haka kada ka zamanto azzalimi kada ka zamanto tare da azzalumai kada ka zamanto mai taimaka ma azzalumai kada ka zamanto mai yadda ai zalunci kana gani domin in ta zo ta zaluman ko baka yi ba in ka yadda da wannan zaluncin za ta hada da kai to sannan Allah ya ce ku sannan kuma bayan Allah ya kauda azzalumai sai kuma ku muka sanya ku khalifofi dan me Allah ya kawo ya zo da ku linanzura kaifa ta'malu dan mu ga yaya ku za ku yi tamkar wadancan kuma ku yi zalincin ko kuwa ku za ku yi izina da abin da ya faru a gare su ku tsaya ku yi adalci kamar yadda Allah ta'ala ya ce mana dangane da mutanen annabi Musa yayin da suka yi kuka gare shi قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا عذابا أني منا عذابا أن تتردموا كابن كزومنا دكوا بايا كزومنا النبي موسى يتيا قال أسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا ألا كونا أياكسا وبنججنكو يهلكت دمكي ينكشيني فرعون يسن يابوك زمن تكوني ما سمريوا أبايا كسا بايا سكوني خليفو فيه ya gajar da ku mulkin fir'auna da dukiyoyinsa liyanzura kaifa ta'malun, domin ya gaya ya zaku yi. Jarabawa ce. Saboda haka yayin da kaga Allah ya baka nasara akan abokan gabanka, Allah ya fifita ka ya dora ka kai ne akan su, yau kai ne a sama su ne a ƙasa. Allah ya yi haka ne don ya jarba ka ya gani kai ya zaka, kai ya zaka. Jarabawa ce. Amma sau da yawa giyar mulki sai ta ɗebi mutum, da izza ta duniya sai ta ɗebi mutum, sai ya manta da kan cewa jarabawa ake masa, sai tukuna ya ga akibar tukuna ta zo, yayin da Allah zai kwace mulkin, yayin da Allah zai kwace dukiya, yayin da Allah zai kwace matsayin, sannan sai ya ce ashe a lokacin kuma ba zai amfane shi ba. Allah ya kiyaye mu. To kun ga yadda Alkur'ani yake nuna mana abinda wato zai sanya mu mi izina zuciyarmu ta zamanto rayayya, kada mu zamanto marafkana gafalallu. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bamu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya bamu ikon nisantarta. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, kuma Allah ya inganta imaninmu, ya inganta niyoyinmu. Allah ya sanya mu masu jagora ga masu tsoron Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.